الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي نصفى. وبعد، فإذا كان حال الكفار في معاملة المؤمنين هو ما سبق ذكره، فيجب علينا أخذ الحيطة والحذر. علينا ألا نأمن جانبهم مهما تظاهروا أمامنا بالولاء والحب، يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فلنعود إلى الله تعالى ولنتب إليه توبة صادقة بإصلاح عقائدنا وإصلاح أعمالنا وإصلاح ذات بيننا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزق لهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يا أيها الإخوان المسلمين، بنجي سبحانه وتعالى يا فتاة كل الناس سمي فركي ينا ميدان كن نمو بدر قدمو dangane da abokanan adawar bukafirai, yana mai nusar da mu, ya faɗakar da mu don mu shiga taitayinmu. Ya ce da mu, in yaskafukum yakunu lakum a'daa, idan har sun damke ku, in har sun ci galaba a kanku, in sun ci nasara a kanku, in sun samu dama tattare da ku, yakunu lakum a'daa, za su kasance muku masu tsananin adawa, masu kiyayya. Wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu, za su shimfiɗa hannayensu a kanku, su shimfiɗa harsunansu a kanku ta hanyar cutarwa da uzurta muku da tursasa ku. Wa waddu law takfurun, sun so ina ma a ce ku kafirta irin yadda so kafirta, ku kauce wa tafarkin gaskiya yadda suka kauce wa tafarkin gaskiya, don ku taɓe yadda su suka taɓe. Al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin wannan aya yace, abinda ayar take nufi, law qadru alaykum lama abqaw fikum min adam yanalunakum bihi bil qital wal fi'al, wallahi inda za su ci nasara a kanku babu wani nau'in cutarwa da zai rage wanda ba su cutar da ku da shi ba, ta hanyar kisa, ta hanyar aikata kowane irin nau'i na ta'addanci. Sannan wa waddu law takfurun, abinda wannan ke nufi, wa yahrisuna alla tanalu khaira, babban bukatar su kada wani alheri ya same ku, kowane iri, ko alherin duniya ko alheri na lahira, da haka suke son ku kafirta ku bidire. Fahum adawatuhum lakum kamilatun wa zahira, inda kafirai suke muku kumun munai, ki ne na ɓoye da kuma ki na bayyane. A sarari suna bayyana kiyayya, a ɓoye kuma suna nuna kiyayya. Har ma Ubangiji Ta'ala ya faɗa mana a wani wurin, yace wa ma tukhfi suduruhum akbar, abinda zukatan suke ɓoye da shi na kinku ya fi abinda suka bayyana a cikin maganganunsu da ayyukanku da ayyukansu na adawa da su. Al-Imam Ibn Kathir yace, fa kayfa tuwaluna mithla ha'ula, dan me za ku kaunaci irin waɗannan, ku goyi bayansu, ku kasance kuna tare da su bayan ku ga ɗabi'arsu. Ya yanzuwa musulmi, wannan ita ce ɗabi'ar kafirai, tawa'un kafiran Yahudu ko kafiran Nasara ko kafiran Mushrikai ko kafiran da ko kafiran yau, ba bambanci wajen nuna kiyayya su a gare mu. Illa iyaka, matakin kiyayyar ne yakan sha bamban, idan zamani ya bambanta ko wuri ya bambanta ko yanayi ya bambanta, amma kiyayyar tana nan, suna kinmu ba dan komai ba sai dan imanin da ke cikin zuciyarmu, na yardarmu da Allah a matsayin abin bauta shi kadai, da yardarmu da amincewarmu da manzancin manzon Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan kadai yasa suke kinmu, wannan kadai yasa suke adawa da mu, kuma sun yi ijma'i akan hakan, sun yi ijma'i akan cutar da mu yayin da duk suka samu damar yin haka. Ubangiji Ta'ala ya sake faɗa a cikin littafinsa mai girma, yana mai hikaito mana maganar da sarauniyar garin Saba ta yi lokacin da suke tattaunawa ita da mutanenta, bayan wasiƙar Annabi Sulaiman ta je musu yayin da yake kiran su zuwa ga addinin musulunci, ta tara yan fadarta da masu fada a cikin garinta, take ya ayyuhal malau aftuni fi amri, ya ku yan fadarta, ya ku yan majalisa, ku bani shawara cikin lamarina. Ga wasiƙa ta zo cewa mu miƙa wuya ga wani sarkin da bamu taɓa jin sa ba, bamu taɓa ganin sa ba, bamu san shiri ko kimtsin da yake da shi ba, ko ƙarfin sa ko rufin ƙarfin sa. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, ba zan iya zartar da wani lamari ba har sai kun halarci majalisa, kun bani shawara na ga abin da ya dace. Sai suka ce da ita, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid, ki sani fa mu muna da ƙarfi, muna da kayan faɗa, ƙwararru ne mu, jarumai ne sadaukai wajen faɗa. Wal amru ilayk, lamari na gare ki, yana hannunki a matsayinki na shugaba. Fanzuri ma za ta muri, duba ki ga me zaki ayi. In kin ji a ɗauki makami, a shirye muke mu ɗauki makami a gwamnati faɗa. In kin ce a yi sulhu, to ko ba za mu iya tsallaka dukkan wani kara da kake ka shinganta a gabanmu ba. Qalat, sai ta ce da su, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun. Yayi ɗabi'ar sarakuna, ɗabi'ar masu mulki azzalumai, ɗabi'ar masu mulki basu ra'ayin riƙau da kama karaya ɗin cikin mulki, wanda giyar mulki ke ɗaukar su, ɗabi'ar su ita ce idza dakhalu qaryatan, yayin da suka kunna kai cikin wani gari, suka buɗe garin, suka ci galaba a kansa, afsaduha, sukan yi fasadi a cikin garin. Haka ta faɗa da harshenta na hikima, afsaduha, sukan yi fasadi. Kisan kai fasadi ne, karya tattalin arzikin ƙasa fasadi ne, ɗaurewa da ƙuntatawa da musgunawa da ƙonawa da lalatawa, dukkaninsa fasadi ne. Sannan ta ce wa ja'alu a'izzata ahliha adilla, sannan sai su mayar da dukkan wani maɗaukaki a garin ada, duk wani mai muƙami ada, duk wani mai mulki ada, ya zanto kaskantacce, wulakantacce, sun zama ɗaya shi da talakawan da yake mallaka ada. Shi ne abinda galibin masu mulki suke in sun ci gari da yaƙi, in sun ci ƙasa da yaƙi. Al-Imam Al-Baghawi a cikin tafsirinsa ya fassara kalmar afsaduha, ya ce abinda ake nufi kharrabuha, suka ruguza garin, su lalata garin. Wa ja'alu a'izzata ahliha adilla, abinda ayar take nufi ahanu israfaha, dukkan wani mai ɗaukaka, mai darda, mai mukami sai su kaskantar da shi. Wa kubara'aha, dukkan wani babba mai fada'a ji sai su wulakanta shi. Kai yastaqima lahum al-amru, dan su sababbin da suka shigo garin, mulkin garin ya koma hannunsu. Dan in ba su furta sanada ba, yaya za a gane mulkin ya canja? In sun karrama shi, in sun girmama shi, in sun mutunta shi, sai sun wulakanta shi ne za a gane cewa to an samu canji, an samu juyin juya hali. Yace wa ja'alu a'izzata ahliha adilla, sai su mayar da wato manyan garin su zanto a kaskance, dan su mulkin su ya dore. Al-Imam Jamaluddin al-Qasim ne wajen tafsirin ayar yace abinda ake nufi da wa ja'alu a'izzata ahliha adilla bil qahr, da hanyar rinjayar mutane, wal ghalaba, da samar da rinjaye akan su, turfa ta su, wal qatl, da kisa, wal asr, da daure waɗansu, wa nahd al amwal, da wawace dukiyoyin da duk suka samu a garin a matsayin ganima. Ubangiji ta'ala a karshen ayar yake wa kadhalika yaf'alun, haka suke aikata ba. Malaman tafsiri suka yi saɓani, waɗansu suka ce wannan cikon maganar ta ne da ta ce wa kadhalika yaf'alun, haka masu mulki suke aikatawa. Tana nufin a tarihin ɗan adam gaba ɗaya, ba bambanci tsakanin jiya da yau, ba bambanci tsakanin Turai ta gabas da ta yamma da Asiya da Afirka, ko ta yamma ko ta tsakiya, ko ta kudu ko ta arewa, ba bambanci tsakanin masu mulkin gargajiya da masu mulkin zamani, ba bambanci tsakanin Bature da baƙar fata. Wa kadhalika yaf'alun, haka suke in ga sun shiga gari. Waɗansu malaman tafsiri suka ce sukan magana ta fi, waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a, wannan jumla ta ƙarshe ta wa kadhalika yaf'alun magana ce ta Ubangiji, wahayi ne na Allah. Bayan ya labarta mana mai kuce, sai kuma ya gaskata ta a daidai wannan gaba, a daidai wannan gaba, cewa masu mulki azzalumai, ƴan kama karya a tarihin ɗan adam gaba ɗaya, matuƙar sun ci nasara akan wata ƙasa ko gari, sukan ci mutuncin mutane, sukan musguna musu. Wannan duk aka shaidun tarihi suka tabbatar, ba bambanci tsakanin gabas da yamma da kudu da arewacin duniya. Kuma lallai abin da ya faru a wannan zamanin da muke ciki kadai, harin da Rasha ta kai wa Chechnya, da harin da India ta kai wa Pakistan kafin da kuma bayan Pakistan da da'yantu daga cikin India, ka sakatan da India ta yi lokacin da Pakistan ta bangare daga cikinta, da wanda take yi a yankin Jammu da Kashmir, hare-haren da Rasha ta kai wa Afghanistan tsawon shekaru 9-10, ta kashe, ta ɗaure, ta ƙona, da irin abin da Yahudawa suke yi a ƙasa mai albarka Palestine, al-ardul mubaraka, kamar yadda Allah ya siffanta ta, wurin hijirar annabawa, wurin Isra'il manzon Allah da mi'rajinsa, abin da Isra'ila take a wannan waje maka kace, babu wani dan adam da yake sai kawo maka kididdigar rayuka ko dukiyoyin da aka rasa a waɗannan yankoki da ministan ba mana, wanda kidayarsu ba su wuce yatsun hannu guda ɗaya ba, ba wanda zai iya baka alƙalumma na adadin mutanen da aka kashe, kada dukiyoyin da aka rasa. Sannan abinda ƙungiyoyin ƙawance ƙarƙashin shugabancin Amerika suke yi, ko a Afghanistan ko wanda suke a Iraki a yanzu, ba wanda zai iya baka cikakkun alƙalumma waɗanda kuskure baya shiga cikinsu na adadin mutanen da aka kashe. Sai dai a yi shafi faɗi na adadin dukiyoyin da aka lalata, sai dai a yi shafi faɗi a faɗa bisa ga zato, bisa ga tsammani, amma ba bisa ga tabbas ba. Ta'addancin da aka yi a yankin Iraki bayan shigar ƙungiyoyin ƙawance ko ƙasashen ƙawance ƙarƙashin jagorancin Amerika yana da yawa. Duk abin da zan lissafa muku a nan misali ne. Abu na farko, kama dukkan mutumin da yake da alaƙa da mulkin da, yake da muƙami a mulkin da ƙarƙashin shugabancin Saddam Hussein, duk wanda aka samu daman kamawa, in dai ba wanda dama an yi haɗin baki da shi ba, cikin manya-manyan general na sojoji da suka miƙawa Amerika dama ta ci galaba cikin ruwan sanyi, in ba irin waɗannan ba, dukkan mai alaƙa da mulkin da sai da kama shi ko ya gudu ko aka ɗaure shi, suna nan suna jiran hukunci ƙarƙashin kotun jekanayyukan da aka yi, wanda kafin a kafa kotun an riga an zartar da hukuncin. Kawai wasan kwaikwayo ake wa mutane ta hanyar jaridu da gidajen rediyo da talabijin, amma hukuncin yana ajiye a cikin durowa, sai dai a zaro shi a karkaɗe ƙura a faɗi ranar da ake son a zartar da shi. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, dakatar da aiki da constitution ɗin ƙasar, tunda baki sun zo dole su rufe mulkin da suka samu don su kawo nasu. Komin yadda mulkin da yake da zai biya musu bukata bai kai yadda nasu da suka tsara zai biya musu bukata ba. Kaga wannan magana ta Ibn Asir wajen tafsirin ayar ta fito fili a nan gurin. Sannan kuma suka rufe sojojin kasar, suka ce babu soja daga yau, babu ɗan sanda daga yau, babu dukkan wani jami'in tsaro. Abinda wannan ke nufi, kasar ta shiga cikin kace-kace da rigingimu, ba mai kare wani, ba mai tsare wani, ba mai kare ran wani ko dukiyar wani, domin ko yanzu a nan a kasar mu kadai, a Kano kadai, ko a Najeriya kadai, a ce yan sanda sun yi yajin aiki na sati daya kai na awa 5 kadai, ba san adadin rayuka da za a hasara ko dukiyoyin da za a hasara ba. Duk da lalacewar harkar tsaro da muke gani, akwai din ya fiye babu. To da haka suka rusa wannan, wannan abinda suke nufi, kasar da take ta gizo daga kabilu daban-daban da mabiya addinai daban-daban, ta shiga cikin rigima da rudani da yawan kisan kai tun da babu gwamnati. Sannan abu na uku, suka kai hari da manya-manyan labarari na musulunci, don kun san daular musulunci ta rayu kusan shekaru 500 ko sama da haka ko kusa da haka, wato a cikin kasar Iraki. Wannan ta sa ake da ajiyayyu da tsaddun littattafai da malaman musulunci suka yi, ko wanda suke alaka da tafsiri ko hadisi ko lugha ko fiqh ko usul ko kimiyya ko science ko geography ko dukkan ilimomi daban-daban, suna ba kare a cikin manya-manyan ɗakuna na ajiyar da daddun littafi masu shekaru 1000, masu shekaru 900, masu shekaru 700. Amerikawa suka rusa dukkan waɗannan maktabobi, waɗannan ɗakunan ajiyar littattafai, suka buɗe, suka zaɓi na zaɓa, suka bar kunta ga sauran al'ummar ƙasa kowa ya wawo, don a mantar da mutane tarihin musulunci. Alala kalli a mantar da mutane cewa Iraq ta taɓa zama kafitan na addinin musulunci kusan shekaru 500 a tarihin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Suka saki nasata, suka gabatar da nasabarwa, suka kona na konawa. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla. Abu na gaba, gidaje da sakuna na ajiyar kayan tarihi, irin museum din nan, dukkan wuri na ajiyar kayan tarihi suka rusa. Da dadin kaya na ajiya, irin waɗanda ba su da farashi idan an kai kasuwa, dan ba a sayan su ko ta kasa na takama da naka dan shine civilization dinka shine hadararta shine tarihin kowace al'umma duk suka sace suka kai kasashen su suka kyale sauran da ba a suka yi wawa ana wawa san su akan titi abu na biyar rusa bankuna da kare kofofin su su kyale mutane su yi wawa san su biyar wannan shine farkon abin da suka fara yi bayan shiga su daga dan abu na shida barikocin sojoji da suke makare da makaman yaki da aka ce an rusa sojojin an kore su kowa ya kama gabansa sai suka je suka buɗe dukkan ɗakuna na ajiyar makamai al'ummar ƙasa Asabar makamai a buɗe kowa ya je ya zaɓi wanda ya dama ya ɗauki wanda yake so da ƴan fashi da ɓarayi da ƴan daba da ƴan tauri da ƴan ta'adda da mai yi dan gaskiya da mai yi dan ɓarna kowa ya je ya ɗauki makamin iyakar ransa duk wannan sun yi wannan don su jefa ƙasar cikin yakin basata bayan sun shiga ta bayan sun shige ta tunda ƙasa ce mai tarihin musulunci yaya za a yi a bude ta a shafe ta daga cikin mafisun duniyar da muke raye a halin yanzu a mantar da mutane garin da halifofi suka zauna a cikinsa sarakunan musulunci suka zauna a cikinsa aka gudanar da mulki garin da dukkan wani malamin hadisi wanda ya shahara ƙasar ta tace cikin garin Baghdad ko ya je karantarwa ko malamin hadisi ko malamin tafsiri ko malamin lugha ko na fiqh ko na usul suka bude suka kyale makamai a hannun mutane jama'a suka yi ta kisan kai irin yadda suke so don sun ɗauki makamai a hannun sa adadin da sai ga dama abu na bakwai musguna wa dukkan malamai na jami'a masana waɗanda suke karatu na zamani da ƙasa za ta gina da shi ta karu da shi malamai na chemistry na biology malamai na physics malamai na dukkan wani fanni na ilimi wanda ake ji da shi yakan taimakawa wajen ƙasa gina ƙasa a zamanance haka rinka sa'in ta'adda suna kai musu hari ana san a buzguna musu su ji ba su da tsaro a ƙasar waɗansu da an kai maka hari sai an zaka su ya an baka mafakar ya ta in kana zo ka tafi America a kasa jirgi a kai kakan wurin dan su tsirai ta kasar daga irin waɗannan masana da su a hannun jami'ai tsantsa ba masu bincike ba masana ba wanda za su gudanar da jami'o'i har a samu waɗansu shekaru a haka ƙasa ta zanto ta jahilai tsantsa sai kisan kai da fashi da ta'addanci abin da suke so su samar kenan su a manufarsu aka buɗe dama don fakar siyasa wanda zai je America ya je wanda zai je Ingila ya je wanda zai je kowace ƙasa ya je wanda yake sai ya tsaya ya karanta a Baghdad sai a zuga ƴan daba su je su kai musu hari ko su kace su ko su harbe su ko a kama shi a daure a ce ana tuhumar shi yana ɗaya daga cikin wanda suka san bakin zaren tatsuniyar makaman kare dangi da ake tuhumar Saddam da shi da haka ya san bakin zaren sai an muka kowane irin nau'i na musgunawa dan dai ka fita ka bar ƙasar abu na takwas dukkan wani saurayi matashi mai addini dukkan wata unguwar su tare da addini duk garin da ya tare da addini birni ko ƙauye sojojin America suka rika kai hari su kashe na kashewa su kama na kamawa yanzu gidajen kurkuku a makare suke da masu sha'awar addinin musulunci cikin matasa tun daga ɗan shekara 15 har zuwa mai shekaru 40 har zuwa mai shekaru 45 malamai matasa masana maza mata a rinka buzguna musu ana kuntaka musu cewa hare-haren da ake kawo a America da ko a ciki kun san garin da abin da aka kawo garin Fallujah kun san abin da ake kawo yankin Diyala kun san abin da ake kawo yankin Ramadi kun san abin da suke kira al-musallas sunni wato triangle of sunni bangaren da suke kira inda sunna suka mamaye kun san ta'addancin da ake a wannan sunni triangle inda ake kai hare-hare ana kakkace mutane a cika mutane gidajen kurkuku mazaje a rinka luwaɗi da su a zahiri don rikon su da addini mata a yi mutu faɗi a mutuncin su don rikon su da addini duk wanda shi ne ta'addancin da Amerikawa suke yi su da sauran ƙasashen da suke kawance da su abu na tara rijiyoyin man fetur suna hannun su tun da suka shiga har yau su gwaji abin da suke so su ɗaya ba abin da suke so abu na goma da suka kwace mulki sai suka danka a hannun tsirarun ƴan Shi'a wanda Shi'a din nan gaba daya a kasar Iraq tsirarru ne ba su ne majority ba majority su ne sunna domin sunna a kididdigar ma da sauke shekaru goma sun kai miliyan 15 zuwa 16 a kasar da take da mutane mutum miliyan 23 zuwa da 5 sunna tana da miliyan 15 zuwa 16 ragowar Shi'a da tsirarrun Kirista wanda miliyan 1 ne ko wani abu da sauran waɗansu addinai waɗanda suke tsirarru ne ba su da yawa sannan Ja'afari sannan Nuru Maliki wanda ya fi kowa ta'addanci a halin yanzu wanda ya sanya sojojin sa kai na CIA aka ba su makamai aka ba su training Iran ta karfafe su America take goyen bayan su suke bin musulmi ahlus sunna suna karkashewa masallaci kawai da aka lalata sun tsadi da wani abu masallaci na ahlus sunna ake karkashe mutane ba su da babu rana kuna ji a labarai waɗansu ma sun dawo daga aikin hajji a ƙasa suna shiga cikin kasar garaki ana bin su ana kashe su karkashe ahlul hadith idan an ce sunna ana nufin dukkan musulmin da baki an sike ba ko dan tijaniya ne ko dan kadiriya ne in dai a wurin yan shi'a illar ta ta ce yahudu ta fita na fara a wurin yan shi'a ba ya da kimar da ta kai kare ko daki haka yake rubutu cikin littafan su da haka take karkace mutane da soka dama da goyen bayan Iran da daurin gindin America duk da ana rubuta akwai koyo a fili a nuna akwai fada tsakanin America da Iran to amma akwai ajanda hidden ajanda boyayya wanda suka yi tarayya su a kanta su biyan wanda kowa tana masa hidima a kanta kuma suke aiki wannan shi da abin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika qalu al-imam ibn ashur a cikin littafin sa yake cewa ta kafa hujja ne da shaidu na tarihi ta kafa hujja ne da kwarewa na sanin dabi'a da halayya na masu mulki annahum da za ta sarrafa bi mamlakati da yarihim yayin da suka ci nasara hannun su ya kai mulkin wani wanda ba nasu ba suka bar su sai ci an yi talibu ne zama kakan canza tsarin garin ne gaba daya ila ma yusayiru masalihahum zuwa da abin da zai dace da son zuciyarsu ba bukatar America bane wani musulmi wanda ba shi dai idan yayi bukatun ta ba za ta biya ba amma shi a ne kadai za su mulki a yarake bukatar ta biya da haka suka canja wannan da haka suka yi wannan farkon abin da suke fara yi idan sun shiga su razana mutane su firgita mutane su sallanta rauni a tattarin su fa awwalu ma yaf'aluna hum iqsa'u alladhina kanu fi kufr a cire duk wanda ke da alaka da mulkin da ko da ma'aikaci ne daidai da sojojin da aka sai an kora an rusa rundunar sojan kasar daga baya kuma sai ake tsammanin har-haren da ake kawo America ko da su a ciki sai aka yi dabara sai aka ce dukkan wani tsohon kwamanda na sojan da dukkan wani kaftin dukkan wani kanal na soja hau za a sake shigar da su cikin sabuwar gwamnati sai yanzu da mukamin su da yake da shi a da kuma za a yi lissafin watanni da shekarun da ya yi daga rushe su zuwa yanzu za a ba su duk yanzu gaba ɗaya sai waɗansu mutum 20 suka haɗu suka yi mutu sai suka je suka miƙa kansu suna miƙa kansu a inda aka ce su kai kansu sai sojojin Iraqin na shi'an sai suka danka su a hannun ƙungiyar sojojin sun sa kai na muka da a sadar kaka su kuma zaɓin da ko gada ba su kuma suka daidai su kare makamin a nuna ka sunna ko jiya idan ka ce sunna sai a hake ka da su aka haɗa wajen mutum 18 aka biya aka yi musu azaba irin wanda aka gada masu manka gaba ɗaya suka mutu abin da yau ake yi kenan a Iraqi kafirai abokanan adawar musulunci ne ko da sun nuna a zahiri suna tare da mu ubangiji ta Allah ya riga ya ce yurdu lakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun suna nuna muku suna son ku ne da bakin su amma a zuci suna kin da yawan su kafirai ne sun fice daga yi wa Allah madaukakin sarki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya yi uwa musulmi mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala musulmi mu gyara aqidanmu mu gyara imaninmu mu yi garan bawon na imanin mu tsakanin su mu tsarkake ayyukan mu da gariya mu wanke bid'a tsantsanta bauta ga Allah shi kadai mu tsantsanta biyayya ga manzon tsira shi ga Umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga tantance sai Allah su ba wanda za a yi wa da'a da'a ta zama karbabbiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba a cikin halitta kasa yake da manzon Allah ta fuskar matsayi duk wanda ba manzon Allah ba ana yi masa da'a ne in abin da ya ce ai ya dace da na manzon Allah duk wanda ba manzon Allah ba tsiransa shi ne kar ya shaci tafarkin bi daban dole ne sai ya bi tafarkin manzon Allah kafin ya samu tsira ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta rasul ga aljanna sai wanda yake sai sa bai ka ce wa man ya aba ya rasulullah wa ya zaki shiga aljanna Allah ya hani dakhala aljanna wa man asani faqad aba to zai shiga aljanna wanda ko ya saba mai yake shiga aljanna kenan ku ji tsoron Allah a cikin maganganun ku da ayyukan mu fadda kullu ku ji tsoron Allah ku zuru wanda tsakanin ku da juna wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin ku yi da'a ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in da gaske innamal mu'minuna alladhina idza ku sanai mu'minai na gaskiya wanda suka tantance kariyar Ubangiji da kulawar Allah tattare da su, su ne waɗanda idan an ambata Allah zukatan suka kan firgita, sukan tsorata duk lokacin da aka faɗa wani umarni da ba su aiwatar da shi ba, a sake masa bayan an hana su yi. Wajilat qulubuhum, ko zuwa ga Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, an karanta musu ayoyin Allah sai ayoyin su kara musu imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, da Allah suke dogara, ba sa dogaro da dabarar su, sukan yi riko da sababi da wata hanya da Allah ya tsara don cin nasara, aka yi iznin binta don samun nasara, amma ba sa dogara da karfin su ko dabarar su, suna dogara ga cewa nasara a hannun su take. Alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, mummune su ne wanda suke tsayar da sallah akan lokacinta da kita, sannan suke siyarwa daga abin da muka ba su, daga abin da muka rubuta su. Allah ya ulaika hum, lalle irin waɗannan su ne mummune na gaske. Lahum darajatun inda rabbihim, suna da darajoji a wajen Allah. Wa rizqun karim, suna da gafara, suna da arziki mai kyau. Ubangiji ya gyara maganganun mu da halayen mu. Ubangiji ta'ala, ka ba mu ikon gyara aƙidun mu da ayyukan mu. Ubangiji ta nuna mana daidai, ka ba mu ikon bin daidai, ka kare kan bin daidai. Ubangiji ta'ala, ka taimaki mu. Ubangiji ta'ala, ka kaskantar da kafirci da kafirci. Ubangiji ta'ala, dukkan yan ummu mummune da suke cikin wani hali na tsanani ko kakalika, ya Ubangiji ka fitar da su daga cikin. Ubangiji wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa qumu ila salatikum.